ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا يمتينا تلاتة عشرين دا تقص دوتا شعبان هجرة دبو دا داري هدو دا أربعين دا هدو عشرين دا دا عشرين دا دا da watan uku 2023 yabo da jinjina da kirari mara farko da ƙarshe da iyaka ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan sabon masallaci na wannan jami'a ta Bayero domin gabatar da wannan faɗakarwa ko nasiha mai taken mu'amala tsakanin al'umma malamai sun kasa addini gargadan yadda nassosi suka zuwa cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah alaihi salatu wassalam zuwa kashi hudu akwai al-aqaid al-islamiyya akwai al-ibadat al-islamiyya akwai al-akhlaq al-islamiyya akwai al-mu'amalat al-islamiyya duk bayanin da za a yi maka addini wannan shine khulasa ko baka fahimci ayoyin qur'ani duka ba baka fahimci hadisai duka ba in ka rike waɗannan abubuwan guda hudu duk wata aya da za a karanta ko hadisi ko bayanin malamai to zaka ga yana magana ne akan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudu gaba ɗaya musulunci duk bayanin da za a yi maka in ka nitsu za ka ga ko dai ana maka bayani ne akan aqida tauhidi imani ko kuma ana maka magana akan ibada da yadda za ka aiwatar da ibadar ko mu'amala ta zamantakewa tsakanin jama'a ko kuma al-akhlaqul fadila al-akhlaqul hasana wasu ɗabi'o'i da wasu halaye da ake son mutum ya aikata kira a ƙarshen muhadarata ya tabbatar da ibadu na musulunci ya tabbatar da halaye na musulunci ya kuma tabbatar da mu'amala irin ta musulunci innama bu'istu li'utammima salihal akhlaq aw makarimal akhlaq an aiko ni ne domin in cika wa mutane ɗabi'o'i da halaye masu kyau hadisin da zan buɗe mana da shi wannan ya zama kamar shimfiɗa ko da baka riƙe komai da aka gabatar ba idan ka riƙe wannan hadisin da zan yi shimfiɗa da shi to shi ne tushe a cikin bayani akan mu'amala a musulunci an tambayi annabi alaihi salatu wassalam wani mutum ya fi kuma wani aiki ya fi to tambayar biyu ce wani mutum ya fi kuma wani aiki ya fi saboda sahabbai sun kai matuƙa wajen son a umarce su su yi ko a hana su su hannu hatta kai mutun yana tambayan wani aiki Allah ya fi so, wani aiki ne ya fi dacewa, wane ne ya fi kaza. To annabi alayhi salatu wassalam yakan ba kowa amsa gwargwadon yanayin shi ne tambayar. To amma a wannan hadisi wanda Sheikh Muhammad Nasir Addini Albani ka cikin silsila sahiha daga Abdullahi dan Umar, annabi alayhi salatu wassalam da aka tambaye sai ya ce ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas, wanda Allah ya fi so duka a cikin mutane wanda ya fi amfanar mutane, wanda ya fi amfana. Ku kula da kyau, amfana, anfa'uhum, dama an hausantar da kalmar amfana, wanda ya fi amfana. To shi annafu din nan, akwai annafu'ul maddi, akwai annafu'ul ma'anawi. Wani amfaninsa ilimi ne, zai baza. Wani amfaninsa kuɗi ne, zai bayar. Wani basira, wani hikima, wani ilimi, wani kowane ɗan adam akwai wata baiwa da Allah ya masa wanda wani zai iya amfana da ita. Da haka shi yasa ya ce annafu, annafu dunawi wal ukhrawi wal qasir wal muta'addi. Ku wani amfani da wani zai samu da kai ka amfanar da wani, da baiwa, da basira, ko da kuɗi, ko da ilimi da Allah ya maka, to a wajen annabi alaihi salatu wassalam kai ne Allah ya fi so. Khairun nas anfa'uhum linnas, ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Kun ji amsa ta farko. Sai ce wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal, ahabbul a'mal, aikin da Allah ya fi so kuma a wannan babu, sururun, sururun yudkhiluhu ala muslimin, sururun yudkhiluhu ala muslimin, farin ciki da za ka shigar da shi a rayuwar wani, ka shigar ma da wani farin ciki, ka shigar ma da wani alheri. Wannan shine abu na farko cikin ayyukan da Allah ya fi so a cikin wannan babu na mu'amala. Sai ce aw yakashifu anhu kurbatan, aw yakashifu anhu kurbatan, ko kuma ya yaye masa. Abu na biyu, ya yaye masa damuwa. Ka yayewa mutum damuwa, in baka iya sa masa farin ciki ba, to yaye masa damuwa. Sai ce aw yaqdi anhu daynan, ko kuma ka biya masa bashi. Ana bin sa bashi na kuɗin haya, ko bashi na school fees, ko bashi na asibiti, ko bashi 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 bashi. Ka je ka tarar da wani yana cikin damuwa, ka ce me damuwarka, ya ce bashi, ka ce ba komai zan biya ma. Aw taqrubu anhu ju'an, ko kuma ka kore masa yunwa, ka raba shi da yunwa. Raba mutum da yunwa iri biyu ne, akwai raba mutum da yunwa nan take, akwai raba mutum da yunwa mai dogon zango. Mai gajeren zango ka ɗauki dafaffen abinci yanzu ka bashi, ko ka ɗauki ɗanyen abinci ka bashi ya je ya dafa. Mai dogon zango ka koya masa sana'ar da zai je ya yi inda zai dinga cin abinci. Amma an ce ka koya wa mutum kamun kifi, ya fi ka bashi kifi gashashe. Now, to dan ka koya masa kamun kifi, to zai ci na yau, ya ci na gobe, watakila har shi ba sai ba wani. Saboda wannan yana cikin awata rudu anhu ju'an. Annabi alayhi salatu wasalam bayan ya lissafo wannan abubuwa, sururin yudkhiluhu ala muslimin aw yakshifu anhu qurbatan aw yaqdi anhu daynan aw tuqridu anhu ju'an, sai ce wali an amshiya ma akhli fi hajatin ahabbu ilayya, mutafi tare da wani mai bukata in raka shi, ko in shige masa gaba, ko in masa hanya ya biya bukatarsa, sai ce ni ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadhal masjid, ya'ni masjid al-madina shahran. Kula da kyau,
in kama hannun mutum ce da Allah ina son da Allah ka taimaka min ka shigar da ni ko ka yi min hanya ko ka tsaya min ko in nazo da kai za a yi min ko nace kai ka turo ni za a yi min ko in ka bani takarda za a yi min za a bani ko za a tare min ko za a kiyaye ni ko in ka tsaya min ba za a cuce ni ba ko aka ji ina tare da kai zan amfana to annabi alaihi salatu wasallam ya ce in yi wannan ya fi na itikafin wata guda a masallaci na masallacin annabi alaihi salatu wasallam kai itikafi a cikin sa ba fa sauran kamar masallace bane to yace ya fi ka shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai itikafi wata guda sai yace wa man kaffa ghadabahu wanda ya iya yi mafishinsa linzami satarahu Allah satara Allah auratahu Allah zai rufa masa asiri duk wanda yake haɗiye fushi dan zamu ji a cikin bayanan da Malam Ibn Qayyim ya mana cikin Madarijus Salikin cikin abubuwa guda hudu da suke rushe dan adam su nuna nashi a wajen mu'amala a ciki akwai gazab da abubuwa guda takwas da shi kansa gazab din yake haifarwa kisan kai a cikin gazab ne fada yaje kashe kashe duk a cikin fushi ne bisa ce la taghadab faraddada miraran la taghadab والكاذبين الغيظ والآثين عن الناس ومن كظم غيظه وان ده حقي كو يريقي فساترسا ده ينقلن دوكا متاكنسا ولو شاء ان يمضيه امضاه ده زي سو يزرتر ده وان ابو زي يزرتر ده شي ملا الله قلبه raja'an yawmal qiyamati shi kuma wannan Allah zai cika zuciyarsa da fatan zai shiga aljanna tun kafin ya shiga aljanna domin alqiyama tsorace ake in kai Allah ya sa maka amnu da amanu da imani to ka riga ka wuce sai to wa man masha ma akhihi fi hajatin wanda suka tattaka ya tattaki da dan uwansa fi hajatin don biyan bukatar dan uwa hatta ta tahayya lahu har wannan bukatar ta yi masa sauki aka samu bukatar cikin sauki asbata Allahu qadamahu Allah zai tabbatar da kamar kafarsa didgadigansa yau mata zulul aqdam ranar da kafafuwa suke zamewa wa inna su'al khuluq mummunan hali yufsidu al'amal yana bata aiki kama yufsidu khallul asal kama idan aka dauki faro faro ko wani abu mai gafara a ciki aka zuba shi a cikin zuma sai kaga ya dusa shi zakin zuma to haka nan wato mummunan hali yake bata wato ainihin aiki annabi alaihi salatu wassalam a cikin wannan babu yanzu kun fahimci dai a babu da muke magana mun ce addini akwai aqida akwai ibada akwai mu'amala akwai akhlaq wani babu muke magana kai babun mu'amala kalmar mu'amala daga amala ne yu'amilu mu'amalatan abinda mutum biyu suke yi shi ake kira mu'amala mu'amaltuhu wa amalani kai ne fa'ilun maf'ulun shi ma fa'ilun ne maf'ulun to sai a kawo wannan sigar sai a ce suna mu'amala ma'ana suna cuɗanyar jura muna cewa cuɗe ni in cuɗe ka shi ko balarabe sai ce mu'amala shi da yake yafi balaga ko sai mu ce cuɗanni in cuɗe ka ko mu amfani da kalma ɗaya zamantakewa sai wata kalma ce ɗan uwa wannan ya iya zama da mutane kalma ɗaya ya iya mu'amala da mutane yana da sauƙin hali yana da ne kawai shi hali ɗaya ne a karamar kallah dunƙulewa ake so a yi gaba ɗaya sai da haka zamantakewa cuɗannin cuɗe ka shi ne mu'amala abin duk da ba kai kaɗai za ka yi ba a duniya to yana cikin babin mu'amala shi yasa malamai suka ce suratul araf aya ta 199 anan ne Allah ta'ala ya fito da tushen mu'amalar zamantakewa ce khuzul afwa wa amul bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wannan aya tayi mu'amala, tayi magana akan matakin ƙarshe na yadda mutane zai zauna da mutane. In kana son ka zauna da mutane, to sai ka kai matakin ƙarshe wajen iya mu'amala da su. Matakin ƙarshe wajen iya mu'amala da mutane shine an tasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa ta'fu an man zalamaka. In zaka iya kaiwa koli koli shine ka yanka jema ka sadar da wanda yake maka, ka bawa wanda ya hana ka, ka kuma yi afuwa ga wanda ya zalunce ka. In zaka iya to ka kai koli koli shi ake kira akhlaqul kibar, halin manya. In kaga mutum yana sai na rama, to karamin mutum ne. Ni zai wa haka barin samu dama ya sha mamaki, to karamin mutum ne. Babban mutum sai ya ce la tasriba alaikum al-yawm izhabu wa antum qulaqa. Shi babban mutum baya jira ranar daukan fansa, saboda shi lokacinsa ba na jira daukan fansa bane, na ci gaba da alheri. To ni wa haka bari Allah ya kai mu ya sha mamaki. To wannan karamin mutum ne. Haka na da lokacin da za ka tsaya kana jiran karama. Akan ce addinin mu'amala, amma ran ba hadisi bane, karin magana ne na hadisin addinin nasiha. Addinu an-nasiha ya kashin wannan ne Ibn Qayyim yake cewa idan baka karanta hadisan mu'amala gaba daya ba, da yadda ake zama da mutane ba, to ka rika kalmomi guda uku. Duk hadisan da ka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, al-mu'minu mir'atu akhihi, al-muslimu al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu, wal-mu'minu man aminahu an-nasu fi dima ala dima'ihim wa amwalihim. To duk ba ka rike waɗannan hadisan ba, ka rike kalma uku. Gaba ɗaya hadisan abinda suke koyarwa kenan. Shine bazalun nada, bazalun nada, kasful aza, ihtimalul aza. Kasful bazalun nada, bazalun nada, annada, duk abinda Allah ya baka kai ma ka ba wani. Kaga sai ka duba ka ga to ni me Allah ya ban, kai me Allah ya baka. In kudi ya baka ka saki kudin, in mulki ya baka ka saki mulkin kai adalci, idan ilimi ya baka ka saki ilimin, idan basira ya baka koyar da basira, idan hikima ya baka koyar da hikimar, idan alfarma ya baka bayar da alfarmar, kaka taskace alfarmarka ka bude ta kowa ya amfana, kaka cushe matsayinka bude shi a ce shine ya yi min hanya nayi kaza, shine ya taimaka min nayi kaza, shine ai ta cewa shine 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 ya zama abinda Allah ya baka nan ya bazu ya yi kowa ya amfana. Shine bazalun nada. Kai annada ya fara daga abu uku, da ka gani da mutum mafi karancin abin da za ka yi masa abu uku, shi ake kira muftahul alaka, at-tabassum, at-tabassum, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. In ba ka da koko ba kai ka saki fuska sai kai mutane murmushi sai a tarbuta maka assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum jama'a, assalamu, masha Allah, alhamdulillah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa walau an talqa akhaka biwajhin qalbin. Koda ka hadu da mutum kai fara'a kai murmushi ka saka masa fuska, ai suna cewa shimfida fuska tafi shimfida tabarma. Akwai gurin da zaka je a fuska za a kore ka, da an turbine fuska an sha kunu an bata rai, kake ce ka zo mu yi gaba ina ganin gurin, ko ba a ce ma koyi ba an kore ka, saboda wannan sakin fuska shi da matakin farko na amsa mutum. Na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me ma'anan wannan? in kai mutum ne ka karanta wa mutum assalamu alaikum me ma'anar assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to wanda ka hadu da shi kace da aminci da albarka da rahama su tabbata a ganka zai ji tsoron zaka cuce shi la tadkhuluna aljanna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum afshu salama bainakum shi da nabi sai musafaha ka ba mutum hannu ku gaisa wadannan abun guda uku su ake kira miftahul alaka mu sake fara bude alaka sai inda ruwa ko shayi na'am da ba da gurin zama da ja'a bi ijlin hanis inda soyayyen nama magani sa kan wani katon kofi cike da shayi kaga shi da tara an tare ka da shayi fara makalla ta kawo tara kenan kana sauka a guri mutum sai ka maka kofi ya ce shayi ke na'am shayi to wannan duka yana cikin miftahul alaka da mu'amala sannan ita mu'amala bayan an gina ta akan bazlun nada sai kaful aza mai ma'anan kaful aza kakka cuci mutane duk wata abu da ake kira cuta kakka yi ta kakka cuce shi a addinin sa yita ce wala tahasadu wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana kakka cuce mutum da bakinka kakka cuce shi da harshenka kakka cuce shi da hannunka shine rike cutarwarka kada ka bari a ce ai shi ya cuce ni shi ya zalunce ni kakkai wannan sannan na uku ihtimalul adha da kuma hakuri da dauke cutar wa mutane inda za ka yi hakuri ka jure ka dauke cutar wa mutane ba kullun sai a ta ganin ka a kotu a ta ganin ka a rigima ta yi yawa kullun ko an kai ka ko ka kai saboda babu ihtimalul adha sannan yace a wajen babu mu'amala akwai abin da ake kira al-akhlaqul hasana tushen su gaba daya guda hudu ne akwai as-sabr akwai al-iffatu akwai ash-shaja'atu akwai al-'adl as-sabr al-iffatu ash-shaja'atu al-'adl shi as-sabr hakuri a cikin babin mu'amala da mutane shine tushen zama shi yasa malai ke cewa Allah ta'ala sai da ya ba wa annabi alaihi salatu wassalam hakuri sau 19 a cikin alqur'ani yana ba shi hakuri akan aikin da ya dora masa wasbir ala ma yaqulun wasbir li hukmi rabbika wasbir wa ma sabaruka illa fasbir sabran jamila wasbir fa innaka bi ayunina wasbir li hukmi rabbika wasbir wa ma sabaruka illa billah haka Allah ya tamaimaita annabi ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri saboda mu'amala za ka yi da mutum shi ko mutum din nan da za ka yi mu'amala da shi an kasha shi kashi hudu akwai mutumin da shi kamar virus yake virus din ma covid 2020 wanda bai zo ba kenan ba covid 19 ba ne shi me ya kamata a yi ka samu dogon distance tsakaninka da shi haka kuskura ka matse shi saboda cuta ne shi irin wannan ba a kusa da shi sai dai a dinga mu'amala da shi nesa da nesa ana dan bada distance kuma ana sa mask yana akwai mutum din nan dai akwai wanda shi kuma kamar magani yake shi wanda na farko kamar cuta yake na biyu kamar magani yake to ya shake bukatar magani sai ba ka da lafiya za ka ba ruwanka da shi sai idan larura ta zo irin larurar da ke sa mara lafiya ya je asibiti a lokacin za ka neme shi da wannan an gama wannan mu'amalar sai ka nada fayil ɗinka ka yi gaba sannan na uku akwai mutumin da shi kuma kamar abinci yake ai shake bukatar sa lokacin yunwa in ka koshi ba kai ba shi ba shi ba kai amma da ka ji yunwa yadda mai bukatar abinci ke bukatar abinci a wani lokaci kai ma kana bukatar sa ne a daidai lokacin da kake da bukata irin ta mai jin yunwa da an gama wannan shikenan kalas sai kama gaban sa kama gaban ka akwai wanda shi kuma bukatar sa gare ka ko gare shi ko gare ka kamar numfashi ne to ya yake shi kuma numfashi kana bukatar sa duk bayan sakan guda ne ko sakan biyu ko sakan uku eh ko da yaushe kana bukatar sa to ba za ka yi nisa da shi ba yadda kake bukatar numfashi haka kake bukatar sa ka ko wanda ma kamar atishawa yake in ka sace shi sai ka ce alhamdulillah in ya fita daga jiki to alhamdulillah in ka an ka fashe shi sai ka ce alhamdulillah sanin mutane dai da za a zauna da su shi yasa aka tarbiyantar da annabawa ga baki ɗayan su akan hakuri Allah ta'ala ya ce wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kai hakuri kamar yadda manya-manyan annabawa jigajigan annabawa suka yi hakuri in ka duba tarihin su zaka ga irin hakurin da suka yi sanan iffat abu na biyu kamewa ita kame wannan ita take hana abubuwa da dama ita take hana sata ita take hana kwace ita take hana zina ita take hana luwadi ita take hana madugo ita take hana duk wasu shan giya duk wani abin da sha'awa ce kawai ta jiki to zaka kame da barin sa in ba wanda Allah ya halatta maka to a cikin wannan babu mutum zai zama a cikin babin wannan mu'amala zai amfana da wannan hali na biyu sannan na ku ash-shaja'a ash-shaja'a hissiya da ma'anawiya shaja'a karfin hali karfin zuciya karfin jiki lafiyar jiki sarrafa jiki a inda ya dace wannan shaja'a za ta saka kai abin da ya dace a lokacin da ya dace kuma ka nisanci abin da ya dace a lokacin da ya dace sai ce domin a wannan babu ana samun abubuwa guda biyu wanda dan adam yake fadawa shine ifradun nafs ko kuma tafri'un nafs ifrad fil quwwa aw ifrad fil dha'f wani ya yi rauni da yawa saboda rauninsa da yawa yake cutuwa a cikin babin mu'amala wani ya yi tauri da yawa saboda taurinsa da yawa ake cutuwa da shi a cikin babin mu'amala kun gane in kai rauni da yawa ta kai ƙasa to a cikin babin mu'amala kai za a yi ta cuta in kuma kai tauri da yawa a cikin babin mu'amala kai kuma sai kai ta cuta to abinda ba a so ka cuta ba a so a cuce ka zara ka waɗannan halaye guda biyu su za su hana ka yi cuta su za su hana a cuce ka sana al'adil adalci shi adalci yadda ake fassara shi ba fa haka yake a shari'a ba mutum ne yake da mata guda biyu ɗaya mai jiki ce ɗaya mai ƙaramin jiki ce sai ka kirawo mace tela ta ɗinka musu hijabi sai ta ce wannan za ta ci yadi goma wannan za ta ci yadi hudu to adalci shine sai ka ba wannan yadi goma sai ka ba wannan yadi hudu ba daidaito ba kenan bambanci tsakanin mutane an fassara daidaito ake fassarawa da adalci daidaito kuma sai ka ba su yadi hurhudu sai ka kalli karamar sai ka ba da yadi hurhudu kaga wannan ba zai ishe ta ba ko ka kalli babbar ka ba da yadi goma goma kaga wannan ita kuma yayi mata yawa ta abinda ake so wada'u shay'i fi makanihi la'iqi bihi a sanya abu a inda ya dace san da ya dace shine adalci amma daidaito daidaito shine a raba daidai da mai bukata da mara bukata shi kuma adalci a duba kowa a bashi haƙƙin da yafi dacewa da shi to saboda haka adalci yana cin abin da ke kawo zaman lafiya a tsakanin al'umma. Shi yasa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sana abin da ke rusa mu'amala tsakanin al'umma shine jahilci, sanin haƙo, rashin sanin haƙoƙi. Na biyu zalunci. Na uku sha'awa sai ka shiga haƙƙin wani. Na hudu fushi, fushi wajen mu'amala. Sai zaka ji mai fushi, mutane suna tsoron ba'a ce mutum nan yana da fushi. Mutane su suke bayanin halayen mutane. Duk wanda ka zauna da shi shekara 1 2 3 4 zaka ji mutane suna gaya malinsa, wane yana da fushi, ko wane yana da fada, ko yana da hakuri, ko yana da juriya, ko yana da kamewa, ko yana da san jama'a, ko ba shi da magana, ko ba shi da surutu, ko ba shi da juriya. Saboda yau da gobe dole sai an fahimci halinka da abin da ya furin jaye akan rayuwarka. Kai ma yanzu da ake maganan nan ka san inda kake da rauni da inda kake da daidai. Kowa ya sani, ni ma da aka faɗa na ji nawa, to kowa ma ya ji naka shi ma. Me yasa Annabi alaihi salatu wassalam ya jaddada mana kyautata hali a cikin babu mu'amala? Saboda kyautata hali a cikin babu mu'amala yana cika imani. Mu'amala ba ta samar da imani, amma kuma tana cika imani. Iya mu'amalarka, dan ka iya mu'amala sosai ba ka da imani, to ba inda zaka. Mutane za su amfana da kai, za su zauna lafiya da kai, za su yabe ka, amma a cikin babin addini ko kai ba komai bane. Saboda imani shi yake fara dirsa, sai mu'amala mai kyau ta biyo baya. Yusa Annabi alaihi salatu wassalam yace akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Wanda suka fi cikar muminin da ya fi cikar imani shine wanda ya fi hali da ɗabi'o'i masu kyau. Yace wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, zaɓaɓɓunku zaɓaɓɓe ba wanda aka jefa ƙuri'a ba, a'a zaɓaɓɓe wanda aka tabbatar cewa ya ci zaɓe tenuwarsa ta dindindin ce shine zaɓin da matarka ta yi ma. Na'am. Akwai tambaya da ta bayyana, nace yanzu za a yanke maka hukuncin kisa bisa wani laifi da kai, sai aka ce a ba matarka duk abin da ta yanke shikenan. In ta yanke ka tafi ka tafi, in ta yanke a kyale ka a kyale ka, ka yadda a bata? To in ba ka da irin wannan mata a gida da imaninka da ita ya kai wannan matakin, to laysa bi khiyarukum. Ma min shay'in athqala fi mizanil mu'min yawm al-qiyama min khuluqin hasan. Babu wani abu bayan imani da ke cika ma'aunin mutum ranar al-qiyama irin halaye masu kyau. Hali mai kyau kuma ana ganin sa ne daga mu'amala. Wa inna Allaha yubghidu al-fahisha al-bazi'a. Allah baya son mai fitsara mara mutunci. Kaka kuskura mutane su yi maka hukunci da cewa wane, wallahi bai da mutunci. Ko a ofis ɗinka ka bari mutane suna cewa fayil ɗinka ya shiga ofishin sa, inna lillahi, fayil ɗinka yana gabansa, inna lillahi, ka mutu. Shi zai sa maka hannu, ka gama yawo. Kuɗinka sun shiga hannunsa, aya ka mutu. Shi sa ba ajiya, aya ta tashi da aiki. Wannan mutum ya kai wannan matsayin ya gama yawo. Supervisor, a ce supervisor ka ne. Wato za ku gane mu'amala. Hatta a jami'a kowane malami da kos ɗinsa ɗalibai sun gane shi, sun san mai sauki, sun san mai taimako, sun san mai tauri, sun san ɗan dauri, sun san mai tashin mutum, sun san mai dankwafe mutum. Duk kuma wannan a cikin babin mu'amala ce tsakanin ka da ɗalibai. Yasa wani ya ce, jarabawa ne ta fito, in ba ta fito wato kana ruwa. Saboda wani shi burinsa a ce ya kada ɗalibai da yawa. Shi ba ya tashin mutane sai dai ya kada su. A wani sai ka jana ni, aini mugu ne. Ba a cin jarabawa ta, ba a wucewa. Na'am, a cikin babu mu'amala wannan ya gama yawo. Raka mu'amala takan kai mutum ya yi mu'amala, tunda mun ce da al'umma, yasa muka cire mu'amalarka da Allah, da manzo Allah, da littafinsa, da waye. Mu'amalarka ta farko tana farawa ne da kai kanka. Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan. Mu'amalarka kai da kanka shine kakka cuci kanka, kakka zalunci kanka, kakka dora ma kanka abinda ba za ka iya ba. Don haka Malam Ibnu Qayyim yace in ka ba ka da lafiya ka sha magani. Wannan mu'amala ce mai kyau. Inna Allaha lam yada'a da'an illa wada'a lahu dawa'an illa da'an wahid. Babu wani ciwo a duniya da Allah bai sa masa magani ba, sai mutuwa da tsufa. Ta dawo ibadallah. Da haka kakka zauna da ciwo a jikinka ka kishan magani, munana wa kanka mu'amala ne. Na biyu, kakka zauna kana jin kishirwa kuma ga ruwa ko ba azumi kake ba, ka kishan ruwa. Kakka zauna na uku kana jin yunwa kuma ga abinci, ka kici. Kada ka gaji, ka ki hutawa. Kana jin bacci, ka ki kwantawa. Kana jin atishawa ko hamma, ka ki. Kana jin bayan gida, ka ki. Kana jin bawali, ka ki. Rike bawali, dama ba amfanin ka daga cutar da kai ne. Haka a cikin babu mu'amala da kanka, kakka cutar da kanka a duniya ko a lahira. Shike mu'amala farko. Mu'amala ta biyu da za ka yi da mutum shine iyayenka. Iyayenka da suka haife ka, Allah ya ce wa bil walidaini ihsana. Al-ihsan kalma ce mai faɗi da ta shigar da al-ihsanu fil qawli wal fi'l. Dinan wa adatan wa aqlan. Duk abin da a al'ada in an wa iyaye shi an kyautatawa, ka wa iyayenka. Mutuƙa bai saba shari'a ba. Duk abin da a hankalce in ka yi shi ka kyautata ma iyayenka, ka yi shi a babu mu'amala da su. Duk abin da a addinance shari'a ta ce ka wa iyayenka kai musu. Har a wayi gari, da za a ce mahaifiyarka da mahaifinka sun haife ku ku biyar, to da za a koma gefe da babarka, ba a cikin jama'a ba, a ce a cikin ƴaƴanki wa kika fi so, wa kika kyautata miki, to in ba ta nuna ka ba kana da matsala. Za ka koma gefe da babanka, a cikin ƴaƴanka wa kika kyautata maka, wa fi maka ladabi, wa fi maka biyayya, in bai nuna ka ba kana da matsala. Za ka mu'amalar da za ka gina ta biyu bayan kanka shine mu'amala da iyayenka da suka haife ka. Kakka bari su kuka da kai, kakka bari su cuci da kai. Kai an ce yana daga cikin cutar da iyaye ka yi abin da za a zage ka. Domin an zage ka, kansu zai koma, su aka zaga. Kakka jawo musu zagi, kakka jawo ma iyayenka zagi. Sannan mu'amala ta uku shine mu'amala da ƴan uwanka ko danginka, wanda kuka da uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, babin zumunta. Wanda Annabi alaihi salatu wassalam a wannan babi yace man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Duk mai son Allah yalwata masa a babin arziki ya kuma ƙara masa albarka da tsawon rai, to ya sada zumunta. Kuma yace man wasalaha wasalahu Allah wa man qata'aha qata'ahu Allah. Wanda ke sada zumunta Allah zai sadar da shi, wanda yake yanke zumunta Allah zai yanke shi. To a cikin babin mu'amala ta zumunta mutane sun kasu kashi uku. Akwai qati'u, akwai wasilu, akwai kuma mukati'u. Alqati wanda yanke alaka duka da ƴan uwansa ko da wasu daga bangare, al-mukafi'u shine wanda in an masa zai in ba ai masa ba zai ba kazo in zo baka zo ban zo ba shi mu'amalar ta tazumunta ta biyan bashi sai mu maka in ba sai bazan maka ba na uku al-wasil laysa al-wasil bil mukafi inma al-wasil alladhi idha quti'at rahimahu wa salaha yace ba ne sakayya a cikin babin zumunta shine mai sada zumunta ba shine wanda in an yake masa zumunta yake sadar da ita yanzu zumunta ta koma sai mai zaka bayar ko mai zaka karbo mai zaka bayar ko mai zaka karbo in ba ta da abin bayarwa kuma an zo gurin ka ba za ka karbi komai ba to a cikin babin zumunta yanzu ta kare kuma alama ce ta tashin alkiyama lalacewa da tabarbarewar wato zumunta sannan sai mu'amalar ka da makota makoci wanda makotaka ta hada ku da shi to a cikin babin makotaka makocinka ne sawa'un makocin nan iri iri an kasa makoci ya fi 50 wani makoci hatta nan da kuke zaune makotaka ce ai in kai haka ka shuri mutum ko ka zungure shi ka layi zaman aji tafiya da mota da mota motar da ke gaban ka da makoci yake ce kaka bugawa mutum ko ka kara masa gudu a cikin babin makotaka na tuki babin makotaka ta gida ta office ta makaranta ta gari guda ta unguwa guda ta gida guda har ta koma daki guda ta koma ciki guda duk wannan makotakar Allah sai ya tambaye ta kuma wanda iyanke ta ba zai shiga aljanna ba abinda ke hada mutane a cikin babin mu'amala a gurguje akwai addini wani mu'amala addini ta hada su akwai na kabila wani kabila su ce ta hada su daya akwai kasa wani kasa ne ko jiha ko local government ko unguwa ta hada su cike mu'amala akwai aure shi ma babu ne na mu'amala wani zai aura wani za auren masa akwai kuma nasaba wani nasaba kuka hadu da babanka da babansa da kakanka da kakansa da kakanta da innanta da waye duk an hadu an zama daya akwai mu'amala ta siye da siyarwa a cikin babin kasuwanci ka siya da mai siye da mai siyarwa mu'amala suke yi akwai mu'amala a cikin babin wakala wanda kace kai wakili na ne ka je ka zartar da komai da hukunci na a cikin babin mu'amala za ku yi mu'amala da shi akwai kafala wanda za a dora masa nauyin kula da wani abu ko kiyaye wani abu ko tsayawa akan wani abu akwai zamana ka tsaya wa mutum ka ce na tsaya maka a baka kaza in ba a biya in baka biya ba ni zan biya shi ma babu ne na mu'amala akwai mu'amala ta sharika sharikan nan ta kai kusan kashi hudu a cikin babu mu'amala akwai sharikatu abdan akwai sharikatu wujuh akwai sharikatu inan akwai sharikatu mudaraba saboda kowa ya amfana da kowa musulunci ya fito da wannan tsarin yanzu ta yawa kai kana da kuɗi kai kana da ƙwarewa sai ka amfana da ƙwarewar ka shi ya amfana da kuɗinka sai ka ce to zo mu haɗu ni in bada kuɗi kai ka juya kai ka iya juyawa amma ba ka da kuɗi ni kuma ina da kuɗi ban iya juyawa ba sai ka amfana da kuɗi nan amfana da juyawar ka ko kuma kai ka iya aiki kaza ni na iya aiki kaza mu haɗu mu haɗa kamfani kai kai wannan kalar ni ne wannan kalar duk wani a cikin babin sharika mutum ya duba zai ga wannan akwai ijara wanda za ka ɗauke shi ko da goye maka aiki annabi alaihi salatu wasallam ya ce mu'amala ku kai da shi da ya gama ka biya shi haƙƙinsa kafin ya goge guminsa akwai muzara'a akwai musaka wani za ka ce zo ga gona ta ni ba ni da lokaci ungwa iri ungwa taki shuka abinda muka samu mu raba ko kuma ga bishiyoyi na mangoro ko na dabino ni ba zan iya sha da su ba zo ka shayar da su sai mu raba abinda suka samar kai kana da kaso kaza ni na da kaso kaza akwai kuma abin da ya shafi wadi'a ungwa ajiye mu shi ma mu'amala ne dan akwai amana a ciki akwai sulhu akwai aro ungwa aran kaza in ka gama amfani da shi ka dawo min da shi akwai tsuntuwa wanda ya tsinci abu shi ma mu'amala ce za a duba imaninsa a ga zai rike abin da ya tsinta ko zai ci giya akwai kyauta tana cikin babin wannan akwai waqafi akwai wasiya inna allaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu Allah yana son duk abin da zakai kai mai kwari kai mai inganci kai mai kyau wannan hadisin da an yi aiki da shi ba za mu ƙara shan jabin ruwa ko jabin magani ko jabin titina shi sa idan wannan hadisin bai zauna ba to abin da zai bashi da corruption. Idan aka samu corruption, to ba ka da tabbas akan ruwan da kake sha, ba ka da tabbas akan abincin da kake ci, ba ka da tabbas akan ginin da kake rayuwa karkashin sa zai iya rufto ma kowane lokaci, ba ka da tabbas akan titin da kake tafiya ta zai fashe, ba ka da tabbas akan maganin da kake sha, komai ba ka da tabbas akan sa saboda babu itiqani. Allah yana son duk abin da zai ayi mai inganci, ayi mai quality, ayi mai kyau. Haka Allah yake so. In karantawa za ka yi, ka karantawa mai kyau. In ilimi za ka ba, ka bayar da mai kyau. Wannan shi ne wato itiqan. Inna Allah yufiqu yuhibbu ar-rifqa. Allah ne tausasawa ne, yana son jama'a zama masu tausasawa a cikin lamarinsu. Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. A cikin babu mu'amala akwai yafiya. Wanda yake yafiya, Allah yana son masu yafiya. In ba ka yafiya mutane za ku ta faɗa da su. Akwai tawadu, kankan da kai. Wani in yayi kuɗi da yawa sai ka ga ya zama mai girman kai. Wani in yayi ilimi da yawa sai ilimin ya nuna masa kai fa ba ka ba kowa bane. To kuma abin da yake halaka malami, ya halaka mai mulki, ya halaka mai kuɗi, irin girman kai. At-tawadu wal ikhlas. Ba abin da ke ɗaukaka ka a wajen Allah irin ikhlas, ba abin da ke ɗaukaka ka a gurin jama'a irin tawadu, kankan da kai. Ka fitar da kanka daga cikin jama'a, sai ka ɗauka kafi su don wata baiwa da Allah ya maka. Man tawada'a, ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Babu wanda zai kwantar da kai, ya kankan da kai, ya zama kamar kowa, yana mutunta kowa, yana darasta kowa, yana karɓar kowa, yana mu'amala da kowa, yana sakin fuska da kowa, yana zama da kowa lafiya, sai yayi daraja a wajen Allah. Amma wani gari yake kamar darajarsa shi ne idan ya daina magana da mutane. Wani ma ka gaishe shi ka ɓata masa rai. Assalamu alaikum.
Yawa.
Na kwana. Yana ganin ya amsa ma ya darasta ka. Shi yana ga wai wannan ne zai bashi ɗaukaka. To zubabbe ne kai a wurin Allah. Ka zube. Man la yarham la yurham ar-rahimun yarhamuhum ar-rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa. Wannan rahama hakkan dabbobi ta je. Annabi alaihi salatu wassalam ya ga wani mutum ya dora ma raƙumi kaya da yawa. Sai yake waye mai raƙumin nan zo ka sauke. Wannan zalunci ne a dora masa abinda ba zai iya dauka ba. A Umar dan Abdul Aziz ya samu labari ana dora ma raƙuma lodi, ana yin overload a Misra. Sai ya aika wasiƙa wa gwamnan sai yace ya kai wannan gwamna ina umartan ka kada a sake dora ma raƙumi ridili fiye da ridili 600. Wani ma'auni ne. Wato har awaki da dabbobi sai da aka shigar da su cikin mu'amala. Mage ta ja ma wata mata dalilin shiga wuta. Kare ya ja ma wata ta shiga aljanna. Karuwa ce cikin karuwan banu Isra'ila. Amma ta tausaya ma kare ta ba shi ruwa fa ghafarallahu laha fa shakara laha. Wata mata ta daura mage ta hana ta abinci kuma ta kita kwance ta har yunwa ta kashe ta. Allah ya kai ta wuta saboda rashin tausayi. Yana cikin babu mu'amala akwai tausaya wa jama'a. In Allah ya baka mulki kai adalci, in ya baka ilimi ka karantar, in ya baka kuɗi kai kyauta, kai sadaka, in ta iya sana'a ka koya wa kowa, ka yaɗa ta kowa ya iya, ka mutu ana kuka, baka nan ana kuka. In ka zo ai farin ciki da zuwanka, in ka tafi ai baƙin ciki da tafiyarka. Amma kar ka wayi gari a ko ina kake jama'a suna farin ciki da tafiyarka kuma suna baƙin ciki da samuwarka. Da an ce wannan kujera tasa ta shugaban kaza ta ya sauka ta alhamdulillah, ko kudin nan nasa sun kare a ce alhamdulillah, ko baya nan a ce masha Allah mun ji dadi. Kuka ce baba da baka nan mun ji dadi, kuka ce da na dawo fa, kuka ce sai muka kara jin dadi, kuka yawa. laysa minna man lam yarham saghirana wal waqir kabirana. Annabi alayhi salatu wassalam a cikin babin girma da karanta, masu girma layin su daban, ƙanana layin su daban. Anan girma ba na shekaru kadai ba, kuma karanta ba na shekaru kadai ba, a girma a Najeriya biyar ne, ƙanƙanta a Najeriya ma biyar ce. Bari ku ji masu girman. manyan malamai, manyan sarakuna, manyan attajirai, manyan ƴan boko, manyan ƴan siyasa. Ba su ne manyan ba? Ƙananan fa? Yara, talakawa, masu larura da bukata ta musamman, tsofaffi da retired officer, wanda suka yi retire, ha abin tausayi ne. Mutum ya shekara 30 yana ba da gudunmawa a cikin al'umma, ko ya shekara 60 a rayuwarsa, ya zama abin tausayi. Bai kamata a bar shi bai da gidan kwana, bai da kyakkyawan albashi, ba a kulawa da shi ba. Domin duk wanda ya duba ya ga, duk wanda ya ba da gudunmawa, ai rashin kyautata ma masu retired shi ya jawo ake sata a cikin gwamnati. Kowa zai duba ya ga wani ya rike ofishin nan, da shi can ƙarshen rayuwarsa ya zo yana bin layi, yana zanga-zanga da kwali, an rike masa fansho na shekara 4 ko 5, sai ga nan jefa makomarsa duk hayaniyar nan ya gama ta can zai koma, sai ga kai tare mutum ya fita da fitarsa. In ka fita da fitarka kuma sai ka shiga da shigarka a lahira ba? Yawwa. Shi yasa man lam yarham, kenan a cikin babu man lam yarham kabirana, in kai malami ne, me ya kamata ka yi? Ilmantarwa, wa'azi, faɗakarwa, jan hankali, wayar da kan al'umma, nuna mutane abin da za su yi mai kyau, su amfana, abin da zai cuce su, su bari, to kai ka zama malami mai tausayin na ƙasa kenan. In kai ɗan kasuwa ne, to zama kadararka da kayanka da kasuwancinka akwai sauki, akwai tausayawa, akwai taso na ƙasa. Kada a ce wane shi cikakken ɗan kasuwa ne amma bai taɓa gina wani ba, ba wanda ya taɓa yayewa a rayuwarsa. Kai baka taɓa yaye kowa ba, sai dai ka karya wani. Wani yake cewa aka ce a kowace kasuwa a wasu ƙasashe auna ake duk shekara mutum nawa aka yaye, wanda su ma suka zama manyan attajirai suna da wannan awan. Sai a ce a shekara 10, kamar yanzu a ɗauki kasuwar Kwari ko kasuwar Singa, sai a ce duk shekara 10 su kawo rahoto mutum nawa ne aka yaye, wanda su ma sun zama manyan attajirai. Ba iya waɗanda ake ta jin sunansu ake ta jin sunansu, a'a su waɗanda ake jin sunansu mutum nawa suka yaye su kuma irinsu. Sannan makaranta ce mutum nawa ta yaye, in ɗalibi ne, in malami ne, makarantarka mutum nawa ta yaye. Ai abin farin ciki ne ɗalibinka ya zo ya fi ka, abin farin ciki ne ɗanka ya zo ya wuce ka. Amma duk wanda kaga baya son wani ya taso, ka taso ya buge ka, ka taso ya hanɓare ka, ka taso ya tura ƙafarka, to akwai matsala. Ba inda za mu sai muna ɗagawa na ƙasa ƙafa suna zuwa suna yin sama. A cikin babin shekaru, masu shekaru mu girmama saboda shekarunsu, masu ilimi, masu sarauta, masu mulki, masu faɗa aji, kowa a bashi girmansa, su kuma su tausayawa na ƙasa. A bada koyar da sana'a, a koyar da aikin yi, a koyar da ilimi, a faɗakar da mutane, a wayar musu da kai, a ilmantar da su, a lurantar da su, a ɗora su akan abin da zai amfane su duniya da lahira. Wannan dai yana cikin babin tausayi da girmama nasaya, tausayawa na ƙasa. Sabon da na rubuto dama na san ba za a bani cikakken lokacin gabatar da su baki ɗaya ba, to da haka mun yi taɓa kalashi. Abinda na faɗa daidai, Allah ya bamu lada. Inda na yi kuskure ko aka samu tuntuɓan harshe, Allah ya yafe mana. Akwai lokaci kuma na karɓar gyara idan akwai wanda ya ji wata kalma ko wani abu, kada sai na tafi a ce kaga da na shina, da na ce kaza. To duk abinda ka ji kana da ƙarin bayani a kowannen damar, abinda za ka yi gyara ko ka yi tambaya ko ka ba da shawara, duk a cikin wannan babin ta mu'amala kofa a buɗe take. Muna fatan Allah ba mu sa, Allah ya sa mu dace, Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya sa mu shiga Ramadana da albarka da alkhairi. Wassalamu alaikum.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم مسلمي أولا كتفر مسلاتي نجمع سوى جامع البعير بركة مدرسة كسنتي وادقو أولا قدر ملتشا بحكومة من مسلاتي تشريع na maraba da Ramadan wanda ta sawa suna mu'amala a cikin addini ko mu'amala tsakanin mutane. Wanda kuma ta zabo babban malami Hamshaki Bajini a cikin ilimi da kuma yake da kyakkyawar sanayya da kuma bincike mai ƙarfi akan harkar mu'amala da ta danga masa. Allah ya saka muku da alheri. Kawai abinda na ji ba daɗi na ga gashi malam ya ɗauko bayanai masu yawan gaske, wanda wannan topic ɗin wallahi idan aka bar shi a awa ɗaya ko minti 50 ba a ba shi hakiyarsa ba. Ya kamata malam a ba shi kwana biyu ko uku yana yi. Na tabbatar da za a ce a zo a yi wannan lecture a kan wannan mu'amala a kwana uku, to kwana uku ma ba za su yi saba. Don haka a guguje ya ce tsallake wasu misalai da yawa da ya kamata ya kawo, amma saboda shi ma ya faɗa in san ba za a ba shi lokaci wadatacce ba. Kuma da mun shi ne tsarin lokaci na zamani, sai a gayyaci malami tuntunin wajen wata guda a ba shi dama ya je ta bincike ya sace. Ana zuwa sai a ce awa ɗaya. Mai tarihi shi ma duk an fitine shi an ce ka zo ka zo za ka tarihi an zo shi ma sai a ce minti goma. Wasu kafin ka taso na ba an rubuta da abin da za ka faɗa. Ina addu'a ta musamman ga shi malamin mu kuma jagoran mu Sheikh Al-Allama Al-Mufawwa Al-Mubajjal Aminu Ibrahim Daurawa. Allah ya saka maka da alkhairi dangane da wannan gudunmawa da ka bayar. Allah ya sani da ba dan kawai dai an ce na zo na yi ta'liqin ba, da ba wani ta'liqin da zai yi saboda shi ma lokacin bai isa shi ba. To duka wannan muqaddima da na yi baya cikin minti goma da aka bayar. Malam a cikin karatunsa na rasa ina zan kama, wato wata hikima ya yi duk wata gaba da shari'a take buƙatar a yi mu'amala a ciki sai da ya ƙoƙari yana ta faɗa yana ta faɗa yana ta faɗa. Saura iris ya ce mana kawai gaba ɗaya addinin ma dukan sama mu'amala ne. In kun lura ba wani misali da duk kawo ba, ya taɓa mata, ya taɓa miji, ya taɓa ɗa, ya taɓa kaza, ya taɓa malibi, ya taɓa ɗalibi, ya taɓa ko ina akwai mu'amala. Da haka ni abin da zan rufe da shi cikin 'yan mintunan da suka bani shi ne zan ɗauki misalai ne kawai zan ɗauka a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan mu'amalarsa, wanda malam ya kakkawo su a cikin misalai. To zan taƙaice yaya annabi ya gina mu'amalarsa har Allah ya sa ya samu tasirin yaɗa addininsa, musuluncin nan ya shiga ko'ina da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba, ya san me ya musulunci. Ya ishi musulmi alfahari cewa ba wani wanda zai ce bai san musulunci ba sai dai ya ƙi farsa. Na farko dai tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ra'afatuhu wa shafaqatuhu, tausasawarsa da jin ƙayinsa ga wannan al'umma ɗin ita ma mu'amala ce. Shi yasa Allah ya ce fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika, yace fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Idan kun lura da wannan aya, Allah ya nuna manzon Allah mai ra'afa ne, mai rahama ne, mai shafaka ne, mai jin kai ne, mai tausayi ne. Kenan yana daga cikin mu'amala kyakkyawa tsakanin mutum da ɗan uwansa ya zama mai tausayi, mai tausasawa. Kuma malam ya ba mu misalai a kai, kar ka zama mai ƙuntatawa, mai matsayawa, mai toshewa, a'a ka zama mai yalwatawa. Kuma yalwatawanka da sauƙaƙawanka shi ne zai nuna cewa kai ɗin mai tausayi, kuma shi ne zai sa mutane su kasance tare da kai. Shi yasa Allah ya ce da annabi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, da kana da kakkausar mu'amala, da zuciyarka kakkausar zuciya ne, da baka da tausayi, baka da rahama, da mutane sun baje ba za su bi ka ba. Aya abinda take so ta ce mana, duk mutumin da Allah bai bashi kyakkyawar mu'amala ba, ko ya fi kowa kuɗi, ko ya fi kowa kaza, wallahi mutane sai sun gudu masa. wannan shine sunan rayuwa. Ya kamata ku tambaya me yasa da jariri kullun yake makale wa uwarsa, saboda tana hakuri da shi, ya ta bashi nono, yana shan nono, yana jin yunwa, yana kuka, ta dauko shi ta sa shi a kirjinta. Amma bawan Allah nan in ya gama shan nono nan sai ya cije ta, ta ce wai yo ka cije ni, amma ba za ta iya marinsa ba, saboda limta lahum din tana da tausasawa, ta goye shi, ta yi ado, ta yi kwalliya, ta sa koda, tana jiran mai gida ya zo, ta dan goya shi ya kuka, ya daina kuka, ya dan yi bacci kafin mai gida ya zo, ya kuna mata fitsari. Wannan a tamfar da ta yi kwalliya wa mai gida, amma wallahi in ta zo kwantar da yaron nan sai ga ta lallaba ta aje shi a hankali, saboda limta lahum, tana da sauki, tana jin yunwa, sai ta je ta dafa abinci ta ba wa yaran su ci su goshi, su kwanta su yi bacci, ita daga baya ta zo tana cin kanzo. Da yawa iyaye sun yi wa ‘ya’yansu haka. Da haka ya ku al’umma ku zama masu sausasawa, kar ku zamanto masu wato asalibul unfi wa shiddati, masu tsanantawa, masu kuntatawa, wal ghilza. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, Allah ya ba shi sauƙaƙawa, shi yasa ya zama addininsa karɓaɓɓe. Abu na biyu, abin da yake nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai tausayi ne, mai rahama ne. Yanzu ku duba baffansa Abu Talib, wannan duka mu'amala ne. Wannan kuma za ka iya sa shi a kan mu'amala dangane da babban mutum wanda yake kambata, cewa akai ka rena shi, cewa akai ka zage shi, addinin musulunci bai zo da wannan ba. Duba baffa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, baban Abu Talib, baban Aliyu, duba yadda ya taimaki annabi, duba kyakkyawar mu'amala da yau annabi, duba yadda annabi ya kokari yi masa sakayya da kyakkyawar mu'amala, shi ma ya riƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tankar mahaifinsa, shi ya yi shi. Wani abin da ka sani ana iya waɗan adam na kyautatawa, wato Abu Talib ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, amma kashi bai musulunta ba. Lokacin da ya zo ƙarshen rayuwarsa, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je kai ziyara, yana tausayin yaya da cijin da zai mutu a cikin wannan yanayi, bayan ga wahalar da ya yi a kan shi, ya taimaka masa, ya matso da shi, ya yi hatta auren da zai jina na Khadija, shi ne fa ya je nemo manzon Allah aure. Shi ya yi ribar hatta huɗubar da ya yi lokacin da annabi zai auna na Khadija, duk suna na a rubuce. Manzo Allah ya je ya same shi, manya-manyan Qurayshawa kafirai sun kewaye shi, ba lafiya da cijo zai mutu. Ya ce, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, ya bafana ka ce la ilaha illallah, kul abinda nake da bukata ka ce la ilaha illallah kawai, wata kalma ce zan tsaya maka a wajen Allah, sai Allah ya sa ka a cikin rahamarsa. Manya-manyan bayan Allah nan da suke kusa tare da shi, Qurayshawa waɗanda suke kan addinin, suka ce yanzu kai Abu Talib za ka kyamaci addinin babanka a targabu a millati Abdulmuttalib, kyamar addinin babanka za ka yi, ka zo ka ba addinin yara addinin Muhammadu. Ya kalli manzo Allah ya kalli shi, ce ya am kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, ka rabu da su ka faɗi la ilaha illallah zan tsaya maka wajen Allah. Da cijin nan ya kalle shi, ya ji ya ga annabi, manzo Allah ya daɗa nemi ta, ya am ya baffa, ka ji ya baffa, duba mu'amala, duba shi fa manzon Allah ne, duba darajarsa, duba matsayinsa, amma yana iya buɗe baki saboda kyakkyawar mu'amala da manya, ya ce ya baffa kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Da ƙarshe dai da cijin nan ya ce ana ala millati Abdulmuttalib, manzon Allah ya fita daga wajensa hazinan ka'iban, yana cikin bacin rai, yana cikin damuwa. Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, ya kai Muhammadu ba kai kike shiryar da wanda kaso ba, Allah ne yake shiryar da wanda yake dama. To wannan kaga mu'amala ce da annabi ya yi wa wannan dattijan, ko ba komai, ko ba komai, ya nuna mana wani model ya ya kamata mu yi ga duk wanda ya mana mutunci. Duk wanda ya mutunta ka a rayuwa yana cikin kyakkyawar mu'amala, kai ma kai kokarin ka ga mutunta shi ko ka mutunta yayansa. Ku duba tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaron nan mai masa hidima ba Yahudi, ka duba mu'amala mala, duba yadda Qur'ani ya ce magana akan Yahudawa, duba yadda Qur'ani ya yi bayani akan wato gabasu la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena ashraku wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara. Duba Yahudawa, walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, duba abin da Yahudawa suke a tarihi a baya ma zuwan Annabi Musa kafin zuwan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau Annabi ya dauki yaro ba Yahudi yana masa hidima ba musulmi bane amma ya tsumu yaro ne ya rashin lafiya ba lafiya Annabi da kafarsa saboda mu'amala da kafarsa duba darajar Annabi duba girman Annabi duba matsayin Annabi ba irin ka ba kai ba yalla ba ya ce kai ba ka zuwa taziya sai dai in an yi mutuwa aje a gaishe ka ko wani bai da lafiya kai za a je a gaishe ka a'a Annabi takawa yake yaje da kafarsa yana zuwa ya tarar da shi gaban iyayensa yaje yana cikin wani yanayi mara daɗi kamar yadda Anas ibn Malik ya ruwaito mana yace wannan gulamun ne kana yakhdumu annabi sallallahu alaihi wasallam yahudiyyun yakhdumu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah ya zo yana gaishe shi sai ya tsaya a daidai kansa ya zauna a daidai kansa sai ya ce da shi asli ka musulunta ba ka bari ka mutu a haka ka musulunta asli yaron nan bai bude fa nazara ila abihi kawai sai kalli baban shi ma'ana yaya ina ba yahude zan bar addinin yahudanci in zama musulmi sai kalli babansa baban yana gurin sai uban shi ma sai yayi gattaku sai yayi mu'amala sai ya kau da kai sai ya ce afai abul qasim kai da'a wa baban qasim muhammad dan abdullahi kawai yaron nan sallallahu alaihi wa sallama kawai yaron nan sai yayi kalmar shahada ya karba manzon Allah sai ya fita cikin farin ciki yana alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar nagode wa Allah da ya kubutar da wannan mutumin daga wuta ka duba fa me wannan aqidar wuta ne zai shiga in ya mutu amma annabi ya hakure yana mai mu'amala kaga yana da kyau musulmi mu rinka fahimtar abubuwa lokaci bayan lokaci wato akan yi siyasa wani lokacin na zamantakewa da wani wanda ba musulmi ba ku kyautata mu'amala da su ba dan koyo ba dan ku isan musu da sako ba wajen kun yarda da addinin su ba ba wajen kuna son su ba ba wajen kun aminta da aqidar su ba a'a ina maka mu'amala ne mai kyau dan ka gane addini na mai kyau ne dan ka zo ka musulunta addinin musulunci bai ce kullu mujina al'ija adawa fada gaba iyayya rashin sakin fuska rashin mu'amala inda haka na annabi zai je gai da yahudi kuma ba dan suna samun amfani ba har uban sai ya ce akwai abul qasim mala yaron nan sai gashi yana bai yahudi ya zama musulmi saboda mu'amala mai kyau to manzo Allah yana mu'amala har ga waɗanda ba musulmi ba manzo Allah yana da tausayi da rahama ta hanyar mu'amala sa aka gane Qurayshawa sun ji dadin mu'amala da shi Qurayshawa wanda suke ta fada da shi Qurayshawa da suka kore shi daga Makka Qurayshawa da suka ce ku ta ba kone shi Qurayshawa da suke kaza sun manta cewa shine tushe shine asali amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wallahi sai dai musu mu'amala mai kyau Allah ya ce a shi manzon Allah dabi'arsa ga kowa yake da yake tare da shi cikin siyasar zamantakewarsa azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum sai kuma yake bil mu'minina raufur rahim dan Allah ka duba qur'ani azizun alaihi ma alaikum duk abin da zai bata muku zai bakanta muku to wannan abu ne mai wahala abu ne mara dadi gare shi kenan yana daga cikin mu'amala a matsayin ka na shugaba ko malami ko jagora duk abin da zai bakanta wa mabiyanka ko zai cutar da shi ka ji ba ka so kar ka rinka farin ciki yayin da dan uwanka ya shiga cikin kunci ko matsi ko damuwa kar kuma ka rinka matsewa yanzu malam cikin abin da yake faɗa na san bai samu lokaci ba yana cewa ka wuce masa gaba idan in kai magana za a yi masa abin da yake nufi a cikin ku akwai wanda Allah ya musu alfarma ba za su kashe ko kobo ba ko taro ba za su kashe ba magana kawai za su fitar da wani daga yunwa takarda kawai wani zai rubuta ya rantaba hannunsa ya sa stampinsa ya yaye wa wani talauci a rayuwarsa wallahi malam akwai mutanen da Allah ya musu alfarmar da ina tabbatar maka takarda kuri in ya rubuta maka ya baka je wani guri ya ma manta ya rubuta maka ya yaye maka damuwa kai ma za ka yaye mutum dubu damuwa nan amma me saboda rashin mu'amala sai mutum ya danne damar da Ubangiji ya bashi da zai taimake wani ba kai yanzu ba a taimako wani kai Allah ya taimake ka kai yanzu ba a jin wasu a daga wasu Allah ya maka kuma an taba yin rayuwa a duniya kai kai alija kullun kai ne a sama wani bari ta so ba baraka ce miki wani ba zaka aga zamu so ba kuna nan Allah ya ba ku dama wasu na daga ɗan uwansa amma ku ba ku iya daga nan ku kullun sai bakin ciki ku kullun sai ba ce mai ku kullun sai damuwa wani yana ne yana tabge buge ne mu kofa da zai ba mutane aiki kai kuma mara kirki idan ka samu offer saboda baka da mu'amala sai dai ka sa mata kuɗi ka ce miliyan 5 ce din ne tsaya yazo ya tsaya wanda bai tsaya waye bane ku gyara data yana daga cikin mu'amala ka wuce wani gaba ka taimake shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai kuma misali daga cikin abinda mallam ya gaya mana ina jin ka ina kuma sane da kai ni ma ba zan tsaya ba sai ka zo ka tsaya anan gurin tukunna yawa tawadu mallam ya kawo mana maganar tawadu daman shi wannan da gangan committee masallaci suka saki daman takurawa malamai yake to zai da ba tunda da zo yake fara bala'i a gurin da wai limaman juma'a kuna inuwa ba ku san ana rana ba kuna ta inda alhamdulillah wannan fa shine sallaman da yamma akwai tambayoyi ma mallam zai amsa tambayoyi dai ƙarshe abin da zan tsaya kai shine tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallam ya kawo ne shi manzon Allah rajul mutawadi yana da gangan da kai ma'ana sakon shine yana daga cikin kyakkyawan mu'amala kankan da kai idan an ce tawadu'u ba ana nufin wulakanta kai ba ba ana nufin mutum ya ja kansa ƙasa ba tawadu'u yarfa'ukumullah ku kankan da kanku sai Allah ya daga ku wato tarihi ya tabbatar duk shugaba ko duk wanda yake da wata falala kuma yake kankan da kansa to falala karuwa take yi kamar yadda yau da gobe ta tabbatar duk mutumin da yake da matsayi da daukaka a cikin mutane sai ya bari shedan ya rinjaye shi akan wannan matsayin ya nuna wa mutane shi ne matsayi ne ya ƙi ya bari Allah ya nuna wa mutane matsayinsa ya ce shi zai nuna wa mutane shi ne matsayi to a lokacin ko mutane za su gane cewa wannan mutumin neman matsayi yake mu ko bari mu sauke shi kasa daman dai ƙarshen abin da ai ana yi ne dan mutane su ce maka kai ko su baka ko su daga ka ko su kaza to da ka bari Allah ya sa masu sanka da girmanka a cikin zukatansu ba wai kai zaka yaki ka nemi wannan ba wannan kokarin yaki ka nema shine kuma abin da mallam ya gaya wanda zai sababa maka girman kai duk wanda Allah ya jarabe shi da girman kai kuma ya shiga cikin masifa da wala da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi ta da'awa a Makka ya nuna tawadu'un sa da tawadu'un sa ne yasa duk mutanen Makka majoratin su wanda suke musulunta suka karbi da'awar sa suka yi imani ba wai dan yana ba su kuɗi ba ba wai dan yana raba musu abinci ba a saboda mutum ne mai saukin shani malam ko a hadisi an gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yarinya karama a Madina tana iya kama hannunsa ta ce rakanin unguwa karamar yarinya ƴan wasa masu wasa ba sai ta rike shi ta ce rakani kuma sai raka ta an gaya mana manzon Allah yana yi wa mutane yana yi wa yara ƙanana sallama in yara suna kwallo suna guje-guje suna wasa na ce kwallo ne misali kar wani ya je ya yanke guri ya ce kaza kun san ana yanke-yanke yawa Allah ya gata wala yace ka ji ba wallahi gurin gani sai 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 ka ji cewa yaran nan ba suna kwallo eh to misali na faɗa yanda za ku iya ganewa ba wai ina da kuni a kaza kaza ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan kuma idan an zo cikin sahabbai ana cewa ba a ba ganewa shi annabi sau da yawa bako idan ya zo bai san shi ba saboda tsabar mu'amala mai kyau da tawadu wallahi ba sa gane shi riwaya ta zo ingantacciya cewa idan algharibu ya zo ba zai gane waye ba Imamu Ibn Salaba ya shiga gurin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana sai ajiye dabbarsa a masallaci sannan sai ya ce wa mutanen da suke masallaci sahabbai ya ku sahabbai ayyukum Muhammad wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wai a cikin ku ko wai waye Muhammadin nan waye annabin nan zuwa yayi horin annabi yana neman sa amma saboda tsabar tawadu'un sa da kankan da kansa aka kasa gane shi a ciki yace wai waye Muhammadin a cikin ku sai aka nuna mai aka ce kaga hadhar rajulu al-abyadu al-muttaki'u kaga wancan mutumin farin mutumin nan da ya danki shingida ai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje wurin sa wani ya zo yana neman Annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane shi ba kuma ya ji ana cewa ai alamar sa akwai tambarin annabta a gadan bayan sa anan gurin da yazo lallaba yazo bayan sa manzo Allah yana hadisi yana zantar da mutane sai ya fulke dan mayafin ne fulke mayafin sai gadan bayan Annabi kafadar sa sai ta sauka sai gashi Muhammadur Rasulullah arbuci shi da man yazo ya tsaye gumi ya tabbatar da shin Annabin da gaskiya ne Annabi yaji ya ganshi yayi dariya sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma manzo Allah yana zama da miskinai yana zama da yara yana zama da mata yana zama da kanana yana zama da mabukata yana cin abinci tare da su wannan ce muka ma bar maka minti biyu dan ka je kai tabiin da kaiwa abin da ya fa dai dai Allah shi ba mu dada abin da dai kuskure Allah wani afa kaga abin da nake ga mu kaga wannan takaddun da sanan na digo suwa ne in juye muku su gaba dai wallahi amma kaga wannan mutum ya mala Allah shi albarka Allah ya saka ran sai ne ga fakar ko Allah barka da shi ko da shi masha Allah mutaka ka tabiya